الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi a yau muna 10 ga watan Sha'ban hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 13 ga watan 3 shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da tambayoyi guda biyu tambaya ta farko dan uwa ke cewa suwane ne ya dace game da shigar da mamaci cikin kabari waɗanda suka fi cancanta da dacewa game da shigar da mamaci cikin kabari sune makusantar shi shine ake kira waliyan gawa gawa tana da alwalai wato a shar'anci a musulunci idan aka ce alwalan gawa kenan makusantan mamaci wannan sune suka fi cancanta game da shigar da dan uwansu cikin kabari Allahumma sidi in sun wakilta wani sun bashi damar cewa ya shiga amma idan kai karambani kadira cikin ramin kabari kamar yadda da yawa daga cikin jama'a suke a yau idan waliyan gawa suka ce fito karka samu damuwa an gane ko karka samu damuwa haƙƙin su ne su suke da haƙƙin su shigar da dan uwansu cikin kabari sai dai in sun wakilta ka san baka dama musamman ma inda mutane suke kabba abin da ya shafi gawar mace wanda ita gawar mace ta bambanta da gawar namiji a wajen shigar da ita ramin kabari mace ko da makusanciyar ka ce in dai ka kusanci iyalinka a cikin daren jiya to bayya halatta a cikin wannan yini in an wayi gari ka shigar da ita cikin kabari kamar yadda dalilin da yake tabbatar da haka lokacin da diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zainab matar Usman lokacin da ba Zainab ba lokacin da diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta rasu ita ce Ruqayya an zo jana'izarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake tambaya sai yace mallam yuqarifil laila jama'a a cikin ku wane ne a daren jiya bai kusanci iyalinsa ba Abu Dalha Allah ya kara masa yadda yace ya rasulullahi gani manzon Allah yace masa shiga cikin ramin ka karbi gawar ka shigar da ita ga mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana halarci ga mijinta Usman Allah ya kara masa yadda yana halarci amma manzon Allah ya ce wane ne wanda bai kusanci iyalinsa a daren jiya Abu Dalha ya ce gani manzon Allah ya ce shiga wannan hadisi yana tabbatar da cewa duk wanda ya kusanci iyalinsa a cikin dare idan aka wayi gari idan jana'iza ta mace ta kama ko mun kusacin shi da wannan mace sawa'an matar shi ce ko diyar shi ce ko mahaifiyar shi ce kowace ce to bayya halatta ya ji kunci shigar da ita cikin kabari to amma jahiltar irin wannan karantarwa ta addini zaka ga kawai in an je jana'iza mutun ya dira cikin rai to dan haka mu makusantan mamaci su ne suka fi cancanta game da shigar da ɗan uwansu cikin kushewa, Allahumma sai dai in sun wakilta wani. Sannan tambaya ta biyu ɗan uwa yake cewa, menene hukuncin wani azumi da ya ga ana yi ran 15 ga wannan wata na Sha'ban? Takasu ta rabu, akwai azumi na sunna wanda ake yin shi 15 ga watan Sha'ban, amma yana haɗa ne da 13, 14, 15 azumin kwanukan hasken wata, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana. Amma azumin da ake kiran shi da suna gimshiki a Hausa, ko ka kiraye shi da sunan azumin zaguwa, wai duk wanda ya yi wuni da wannan azumi an so ya yi buɗe baki da naman zaguwa, in bai samu bai yi da kwan wannan kwata-kwata mai dashi gefe ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ce ba. Hadisin ƙarya ne aka kirkira aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu wani azumi a shar'ance mai suna gimshiki na ran 15 ga watan Sha'ban. Wannan azumi kwata-kwata baya da asali a sunna. Har ma za ka ga wasu nafilfili da suke badawa a wannan rana, wai tsakanin magariba da isha ake yin nafilfilin na, har ma da wasu addu'o'i na cewa, ya Allah in ka rubuta sunana a cikin littafin da ke gumka a matsayin matsiyaci dan wuta, ya Allah ka canza ka maida ni a cikin littafi na waɗanda suke ma'azurta 'yan aljanna. Wata addu'a ce suke rabawa wai tsakanin magariba da isha ake yin ta bayan an yi wasu nafilfili a ran 15 ga watan Sha'ban. Wai wannan rana ita ce ranar da ake kaddara duk abin da zai wakana a cikin shekara, wanda ake kiran shi at-taqdirul umri ko kuma at-taqdirus sanawi. An gane ku? Abinda Allah yake kaddara ma bayinsa abinda zai wakana a shekara, to wannan yake banta ne a daren Lailatul Qadr ne, ba daren nisfu ne Sha'ban ba ne. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa a can cikin suratul Dukhan, da ya ce, Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ubangiji ta'ala ya ce, inna anzalnahu, wannan littafi Ubangiji ta'ala ya ce mu ne muka saukar da shi, fi lailatin mubaraka, a cikin wani dare ma'abucin albarka. Wani dare ne ma'abucin albarka? Shine daren Lailatul Qadr, domin can me Allah ya faɗa, inna anzalnahu fi lailatul qadr, wannan alqur'ani mu ne muka saukar da shi a wani dare wanda yake ma'abucin daraja. Haka can yace shi daren Lailatul Qadr a cikin wani wata ake samun shi? Cikin watan Sha'ban ko watan Ramadan? Watan Ramadan. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan. To dan haka da yace inna anzalnahu, lalle mu ne muka saukar da wannan alqur'ani, fi lailatin mubaraka, a cikin wani dare ma'abucin albarka. Sai yace inna kunna munzirin, lalle mu masu galgadin bayi ne game da wata azaba ta musamman da duk wanda ya ƙaryatar da manzanni. Ubangiji ta'ala sai yace fiha, a cikin wannan dare, ad-damir ya'udu ila al-layla fiha yufraqu kullu amrin hakim, a cikin wannan dare ake karkasa duk wani al'amari wanda yake abin kyautatawa abin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan aya tana tabbatar da at-taqdirus sanawi, kaddara ma bayi abin da zai wakana a cikin shekara, da wanda za a karbi rayuwarsa, da wanda za a rayar da shi, da wanda za a azurta, da wanda za a talauta, da wanda za a dora masa rashin lafiya, da wanda za a yaye masa, da wanda za a bashi mulki, da wanda za a karbe, da sauransu. Dukkan wannan a cikin daren Lailatul Qadr Ubangiji ta'ala yake kaddarawa, yake hukuntawa. To dan haka suke cewa wai daren nisfu min Sha'ban, wato wai daren 15 ga watan Sha'ban ake kaddara waɗannan abubuwa. Shi yasa suke wannan azumi da waɗannan nafilfili da wannan addu'o'i, waɗanda aka kirkira aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wannan kwata-kwata babu wani abin da yazo a sunnance game da nisfu min sha'ban in ba azumin sha uku sha hudu sha biyar darasi ne ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama baban da ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haramcin wulakanta musulmi wanda karmu manta bayani ya gabata wulakanta musulmi haram ne duk abinda ka san in kai na fada ko aiki akwai kaskantawa da wulakantawa ga dan uwanka musulmi haram ne domin musulmi dan uwanka ne kamar yadda manzon Allah ya fada al muslimu akhul muslim yadda al'ada da ɗabi'a ta ƴan uwan juna kamar yadda Allah ya ɗabi'antar da mu shine so da ƙauna da tausayawa da girmamawa da darjantawa ɗabi'ar musulmi ba a san da ɗabi'ar shi da al'adar shi yadda Allah ya ɗabi'antar da shi ba a san shi ba da wulakanta musulmi dan haka duk abin da ka san in kai akwai wulakantawa ga ɗan uwanka musulmi to haramu ne kamar yadda kai baka san a wulakanta ka a kaskanta ka to haka kai ma baya halatta ka wulakanta wani mallan ya zo mana da ayoyi waɗanda suke fa'idantar da mu haramcin wulakanta musulmi kamar yadda mallan ya zo mana da fadar Allah subhanahu wata'ala ayar da ke cikin suratul hujurat ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin ya ku mu'minai kar wasu mazaje daga cikin ku su yi ba'a da izgili da wasu ƴan uwansu wato mazaje kar namiji wato yayi izgili da ɗan uwansa namiji sai ya ce asa an yakunu khairan minhum ya kusanta waɗanda ake yi musu izgili su zamanto sun fi alkhairi sun fi matsayi sun fi daraja sun fi ɗaukaka abun Allah subhanahu wa ta'ala sama da su waɗanda suke yi musu ba'a suke musu izgili sai ya ce wala nisa'u min nisa'i kar mata mu'minai su ringa ba'a da ƴan uwansu mata mu'minai sai ya ce asa an yakunna khairan minhunna ya kusanta matan da ake yi musu ba'a ake yi musu izgili abun Allah subhanahu wa ta'ala su zamanto sun fi daraja da matsayi da ɗaukaka akan waɗanda suke yi musu izgili bayani ya gabata ba dan ayar tana nuna cewa namiji yana halatta ya ma mace izgili yayi mata ba'a a'a kamar yadda baya halatta kama dan uwanka namiji to haka ƴar uwarka mace mu'mina haramun ne kai mata ba'a kai mata izgili haka ita ma mace mu'mina kamar yadda baya halatta ta yi ma ƴar uwarta mu'mina ba'a da izgili haka baya halatta ta yi ma dan uwanta mu'mini ba'a da izgili kaga domin a karkashin ba'a da izgili akwai wulakantawa shi yasa Allah ya haramta mana kuma ba'a da izgili abinda take haifarwa gaba da kiyayya shi yasa duk abinda yake haifar da gaba da kiyayya tsakankanin mu'minai to musulunci ya haramta shi haka sai yace wala talmizu anfusakum kar ku ringa aibanta wato kawunanku duk abinda ka san akwai aibantawa akwai musgunawa akwai cin fuska ga dan uwanka musulmi ubangiji ta'ala yace karkai wala talmizu anfusakum kaga salo na alqur'ani cha akai kar ku aibanta kawunanku a dabi'ar mutun ya aibanta kansa ya kushe kansa a'a ma'ana kar ku aibanta ƴan uwanku mu'minai domin in ka aibanta dan uwanka mu'mini ka kushe shi to ka tabbata kanka ka aibanta kanka ka kushe ba kowa ba shi yasa Allah yace kar ku aibanta kawunanku duk abinda ka san in kai na fada ne ko aiki akwai aibantawa ga dan uwanka mu'mini to haramun ne haka ubangiji ta'ala sai yace wala tanabazu bil alqab kar ku ringa jifan junanku wato da munanan lakabi lakabin da akwai ki da kyama a karkashin sa haramun ne kai ma dan uwanka mu'mini lakabi duk lakabin da ka san akwai abin ki a cikin shi akwai aibantawa to haramun ne dan uwanka mumini in zaka kiraye shi ka kiraye shi da mafi soyuwar suna a gunsa sunan da bai saba ma shari'a ba sunan da yafi so ka kiraye shi da shi saboda in ka kiraye dan uwanka mumini da sunan da yafi so yafi kauna sunan da bai saba ma shari'a ba to wannan kafaranta masa zuciya shi ko abinda ake bukata muminai kullun su ringa famar yadda za su faranta ma ɗan uwansu muminai wato zuciya kamar yadda Allah ya faɗa wa ululin nasi husna ku faɗa ma mutane faɗa wadda take kyakkyawa to shi yasa Allah ya haramta mana jifan juna wato da mumunan laƙabi laƙabin da ke akwai ƙi da kyama sunan da mutum yake ƙi yake kyama wanda akwai aibantawa to haramun ne Ubangiji ta'ala sai ya ce bi isal ismul fusuku ba'da al-iman tirda Allah wadai da suna na rashin da'a wato bayan imani Allah ya azurta bawa da imani ka ringa masa mumunan laƙabi kuma wannan yana nuna mana duk wanda yake ma mutane laƙabi laƙabin da ke akwai ƙi da kyama to sunan sa fasiki mara da'a ne ga Ubangiji subhanahu wata'ala laifi ne babba wanda kuma dole sai ya dawo ya nemi yafiya ga wanda yake ma wannan laƙabi. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa man lam yatub duk wanda bai tuba ba ya daina waɗannan abubuwa da aka ambata. Ubangiji ta'ala ya ce fa ulaika humu zalimun waɗannan su ne masu zaluntar kawunansu a gun Allah subhanahu wata'ala ma'ana sun zalunci kawunansu sun zo da babban laifi. Don haka wannan aya tana nuna mana duk abin da ya kasance a ƙarƙashinsa akwai wulakanta musulmi haramun ne hadisi na ƙarshe a baban shine hadisin Jundub ibn Abdullah Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala rajulun wani mutum ya faɗa daga cikin waɗanda suka gabace mu na al'ummu yace wallahi la yaghfirullahu li fulan yace wallahi rantsuwa nake da ubangiji na wani Allah ba zai gafarta masa ba kamar yadda bayani ya gabata kissa ce mai dan tsawo abokan juna ne ɗaya mai bautar Allah ɗaya kuma yana sheke ayarsa shi wannan na ƙwarai kin sai ya ringa galgadin sa wane ka daina abin da kake ka daina abin da kake shi ko sai ya faɗa masa sai ya ce rabu da ni da ubangiji na kyale ni da ubangiji na Allo an kwana bi ya ganshi akan wannan aiki na laifi sai ya ja hankalinsa ya masa nasiha shi kuma sai ya ce masa wani kyale ni da ubangiji na tsakanin Allah da bawa ba a shiga kamar yadda Hausawa suke cewa ba a shiga tsakanin harshe da haƙuri to har aka kai wata rana shi sai ya fusata sai yake cewa wallahi Allah ba zai gafarta maka ba yake rantsuwa da Allah wai Allah ba zai gafarta masa me yasa shi anan yana ganin girman laifin wannan bawa kwata kwata ya yanke masa kauna game da jinkan Allah kuma shi kuma hallo shedani ya kumbura masa kai yana jiji da kai game da aikin da yake da ibadar da yake Ubangiji ta'ala sai ya turo sako ga annabin wannan lokaci Ubangiji ta'ala yake faɗa yace man zal ladhi yata'alla alayya Allah aghfira li fulani wane ne yake bugun gaba a kaina yake rantsuwa da ni cewa wani ba zan gafarta masa ba Allah ya turo sako yace wane ne yake mun karan tsaye yake mun bugun gaba yake rantsuwa cewa wani ba zan gafarta masa ba Ubangiji ta'ala yace inni kad gafartu lahu shi wanda aka ce ba zan gafarta masa Allah yace na gafarta masa laifinsa gaba daya kai kuma da kake jiji da kai da aikin ka kake ganin kai na ƙwarai ne a guna Ubangiji ta'ala yace wa ahabatu amalaka aikin ka kwata kwata Allah yace na zubar da shi na shekar da shi to dan haka wannan hadisi wallahi yana jan hankalin mu cewa duk laifin da bawa yake tsakanin shi da ubangijinsa kar mu yanke masa kauna game da jinkan Allah. Iya abinda za mu iya yi, mu yi masa addu'ar Allah ya shiryar da shi. Amma ka ga girman laifin bawa ka ce Allah ba zai ji kanwa ne, to wannan karin tsaye ne ka yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kuma wannan yana iya hallakar da kai, kai ya zubar da aikinka gaba ɗaya, shi wannan bawa kuma Allah ya ji kansa. Dan haka ba a yin kamar yadda kai a karan kanka mumini, duk girman laifinka karka yanke kauna game da jinkan Allah. To haka duk wani bawa mai laifi karka yanke masa kauna game da jinkan Allah. Zukatan bayi a hannun Allah suke, shi yake shiryar da bayinsa. A cikin abin da ya fi kibtawar ido gaggawa wanda yake kan mummunan laifi, Allah yana iya rikida shi ya dawo da shi ya zama bawa na kwarai. Yanzu ne ga su Umar, Allah ya kara masa yadda, babban makiyi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma Ubangiji subhanahu wa ta'ala da rahamarsa da jin kansa Ubangiji ta'ala ya shiryar da shi ya zamanto babban masoyi daga cikin masoyan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Dan haka ba kowa yake yanke kauna game da jinkan Allah sai kafiri, kamar yadda Allah ya faɗa innahu la yayi asmin rauhillahi illa alqaumul kafirun, ba wanda ke yanke kauna game da jinkan Allah sai mutane waɗanda suke kafirai. Kuma haka can cikin suratul hijr, waman yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhallun, ba wanda ke yanke kauna game da jinkan ubangijinsa sai bayi waɗanda suke batacci. To dan haka anan shi wannan ya wulakanta wannan dan uwansa mumini, yana ganin cewa wai laifinsa ya girmama, ya wulakanta shi, shi yasa yace Allah ba zai gafarta masa ba. Kuma shi yana jiji da kanshi, yana ganin cewa shi wani abu ne abun Allah subhanahu wa ta'ala game da ibadar da yake Ubangiji ta'ala ya zubar da aikinsa. Saboda jiji da kai yana ɗaya daga cikin manyan laifuka, ka koma tun nan kusa cikin akdari daga cikin abubuwan da ya zano waɗanda suke haramtattu, sai ya ce wal ujubu, da jiji da kai ka ringa ganin naka yafi na kowa, wannan haramun ne. Duk matsayin da Allah ya kai ka, duk kokarin da kake da shi na ibada, kar ka sanya wani abu na jiji da kai kaga cewa kafi wani kusaci abun Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka a takaice dai wannan hadisi, kamar yadda bayani ya gabata, malam ya zo da shi domin fa'idantar da mu cewa wulakanta musulmi haramun ne. Yana daga cikin abin da yake zubar da aikin bawa wulakanta musulmi, duk wanda ya wulakanta wani to shi yana ganin cewa shi wani abu ne, kenan akwai wani nau'i na jiji da kai tare da shi. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. وفي الباب حديث أبي هريرة السابق في باب التجسس كل المسلم على المسلم حرام. Al-hadis, malam Allah ya ji kansa na faɗa, wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nahani game da bayyana farin ciki da murna game da musiba da ta samu musulmi. Shi ne a Hausa ake kira da, kamar yadda ake cewa chalama, ko a ce alagwandama, ma'ana bala'i ya samu mutum, kai ka ringa jin daɗi kana farin ciki game da wannan musiba da ta same shi, shi ne a larabci ake kira ashamata, farin cikin makiya kenan. kai musiba ta same ka su kuma jin dadi suke da farin ciki. To wannan haramu ne, shine malam yayi babi anan, babu nahyi an izharis shamatati bil muslim. Babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa, nahani game da bayyana farin ciki da murna bil muslim game da musiba da ta samu musulmi. Shine anan malam yazo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala ayatin cikin suratul hujurat, innamal mu'minuna ikhwa. Ubangiji ta'ala yace ku san da cewa kadai su mu'minai wato ƴan uwan juna ne. Mu'minai ƴan uwan juna ne. Kaga ɗabi'ar ƴan uwan juna da al'adar su yadda Allah ya ɗabi'antar da su shine ƙaunar juna da tausaya ma juna da tausasa ma juna da taimaka ma juna. Yadda abun farin ciki in ya samu dan uwanka mumini zaka yi farin ciki, kai murna, ka ji dadi, kai kudirin cewa wannan abun farin ciki kai ne ya sama. To haka lokacin da wani bala'i da musiba ya samu dan uwanka mumini, to ka ji zafi, ka tabbata cewa wannan abun da ya same shi kai ya sama. Kar ka nuna farin ciki da murna akan wannan bala'i da ya same shi. Yadda shi yake cikin damuwa akan wannan bala'i da musiba, kai ka mafi shi damuwa akan wannan abin da ya same shi. Kuma ka yi ta kokarin yadda zaka kawo masa taimako da agaji, da yi masa addu'a cewa Allah ya yaye masa wannan kangi, ya yaye masa wannan bala'i da musiba. To wannan aya tana tabbatar mana jin dadi da farin ciki game da bala'i da musiba da ke samun musulmi, a ce a matsayinka na musulmi ka ji dadi kai farin ciki, to wannan haramu ne. Haramu ne domin mu'minai kamar yadda Allah ya faɗa ƴan uwan juna ne. Kenan mu zamanto ƴan uwan juna masu ƙaunar juna, masu tausayin juna, masu taimaka ma juna. In abin dadi ya samu ƴan uwan mu mu'minai, mu yi farin ciki, mu yi murna, mu ya sama kuma mu yi ta yi musu addu'ar Allah ya dawwamar musu da wannan ni'ima. In abin jaje ya samu dan uwanka mumini bala'i da musiba, to kai ya sama, ka je ka jajanta masa, kuma ka kawo masa taimakonka da agajinka, kai masa addu'a Allah ya yi masa. Wannan shi ne. Sannan malam sai ya zo da aya ta biyu, fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul Nur, innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu. Ubangiji ta'ala ya ce lalle waɗanda suke ƙaunar wato alfasha ta yaƙufin ladhina amanu, game da waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa, su waɗannan masu son yaɗuwar alfasha a cikin mu'minai, ubangiji ta'ala ya ce lahum azabun alimun, na gare su azaba ma'abuciyar raɗaɗi, fi duniya wal akhira, a duniya da lahira. Duk wanda yake so alfasha ta yaɗu a cikin jama'a ta mu'minai, to Allah ya masa kashe ni da barazana, ya cancanci azaba ma'abuciyar raɗaɗi tun a nan rayuwarsa duniya kafin makomarsa lahira. Kaga wannan wata ladabtarwa ce ubangiji ta'ala yake ma bayansa ga duk wanda ya ji wani zance mummuna game da ƴan uwansa mu'minai, wani abu ya zauna a cikin tunaninsa, to kar ya dau wannan zance yayi ta yadawa yayi ta gaba da shi. An gane ko? Kamar misali, ka ji wani abu mara kyau ya faru a cikin ƴan uwanka mu'minai, dan uwanka mu'mini yayi wani abu da bai dace ba, to wannan abu ba a so ka ringa yada shi kai gaba. In ka je nan ai wani kaza ya same shi, wani yayi kaza, wani yayi kaza, kai ta yada wannan alfasha. To me irin haka ne Allah ya masa kashe da barazana da wata azaba ma'abuciyar raɗaɗi tun nan duniya kafin makoma lahira. To anan ana maganar fa wanda ya ji wata mummunar magana, to ina ga wanda shi ma farin ciki da murna ma yake akan abin da ya faru. Wannan ho wanda ya ji ne yayi gaba yana yadawa, shine Allah yake masa kashiri da barazana. To ina ga wanda ya ji labarin wani bala'i ya samu dan uwan shi mumini ya ringa jin dadi yana murna, kaga kenan shine min babu aula, shi yafi dacewa ya cancanci azaba tun nan duniya kafin makomarsa lahira. An ce wanda ya ji mummunan zance wani al'amari ya faru a cikin jama'a ta musulmi na bala'i da musiba, maimakon ya ja baki ya kane ya yi ta'addu'a ya yi famar yadda zai taimaka wannan bala'i da musiba Allah ya yaye, amma sai ya yi gaba yake ta yadawa yake ta yadawa duk inda ya je faɗa yake, wani kun ji abin da ya same shi, wani kun ji abin da ya same shi. To shine Allah yake ma kashedi da barazana. To ina ga wanda yake farin ciki yake jin dadi da wannan bala'i da ya samu musulmi, kina shi yafi cancanta Allah ya dandana masa mummunar azaba tun nan duniya kafin makoma lahira. To dan haka ita wannan aya malam ya shigo da ita domin tabbatar mana cewa farin ciki game da abin da ya samu dan uwanka mumini na bala'i da musiba laifi ne wanda yake mai girma. Haramun ne ka bayyana farin ciki da murna akan bala'i da musiba da ya samu ɗan uwa mumini. To shine nan malam sai ya zo mana da hadisin Wasila ibn al-Asqa, Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la tuzhir shamata liyakika, manzon Allah ya ce kar ka bayyana farin ciki da jin daɗi ga wata musiba da ta samu dan uwanka mumini. An gane ko? La tuzhir shamata, kar ka bayyana farin ciki da jin daɗi li akika ga wata musiba da wani bala'i da ya samu dan uwanka mumini. Sai ya ce fa yarhamuhullah, ubangiji ta'ala sai ya ji kansa wa yabtalika, kai kuma ya jarrabe ka da irin wannan bala'i. Sakamako kenan shi wanda kake farin cikin bala'i ya same shi da musiba, to Allah sai ya yi masa rahama ya ji kanshi ya yaye masa, kai kuma ya jarrabe ka da irin wannan bala'i kuma mu ga yadda za ka yi. To tare da cewa shi wannan hadisi ne ga ifi, bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisi ne ga ifi. Kamar yadda akwai wani hadisi wanda na Mu'az, Allah ya kara masa yadda, wanda wasu daga cikin malamai sun zo da shi a matsayin cewa shahidi ne akan wannan hadisi, ma'ana ya kunshi ma'anar wannan hadisi, kamar yadda shi ne dalilin abin da yasa al-Imamu Tirmidhi ya hassana hadisin, yace hadisi ne hasan, amma hadisin bai inganta ba domin shi kanshi wancan shahidin hadisi ne wanda yake munqati, domin akwai wani marwayici Muhammad ibn al-Hasan, akwai inqita kuma yayi an ana, kuma wasu daga cikin malamai sun ce ma makaryaci ne. Hadisin da yake cewa man ayyara akahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'malahu, a wata riwaya man ayyara akahu bi dhanbin kad taba minhu, duk wanda ya aibanta dan uwansa mumini da wani zinubi wani laifi da yi kuma alhali ya tuba daga laifin, to shi wannan da ya aibanta dan uwansa mumini ba zai mutu ba sai Allah ya jarrabe shi da aikin. Indai ka aibanta dan uwanka mumini game da wani laifi da yayi, ka ringa aibanta shi kana kushe shi kana yayata shi a cikin jama'a, to kai ma ba za ka mutu ba sai Allah ya jarrabe ka da irin wannan bala'i. To tare da cewa shi ma dai bai inganta ba illa kasancewar dalilai waɗanda suke gamammu na shari'a sun tabbatar da cewa iya abinda ake bukata tsakanin jama'a ta musulmi shine tausaya ma juna, kuma ya zamanto musulmi junansu ya ringa jin ciwon abinda ya samu ɗan uwansa, ka ringa jin ciwon abinda ya samu ɗan uwanka mumini na bala'i da musiba, kuma ka yi kokarin kawo masa taimako da agaji domin Allah ya yaye masa wannan bala'i da musiba, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masalta mana su mu'minai junansu ga juna, manzon Allah ya ce tamkar gangan jiki daya daya ne, kamar yadda yake fada masalul mu'minina fi tawadduhum wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid idhastaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma aw kama qala manzon Allah yace misalin mu'minai a wajen kaunar juna da tausaya ma juna da taimaka ma juna manzon Allah yace tamkar gangan jiki daya daya ne idan wata gaba ba ta da lafiya sai sauran jiki gaba ɗayan sa ya kirayi juna game da rashin bacci da masassara misali Allah ya kiyaye idan mutum yayi rauni a ɗan yatsa ɗaya to raɗaɗin abinda zai ji na wannan ciwo bai takaita ba akan ɗan yatsar in ma zai rashi barci yatsar ba ita kadai wace za ta rashi barci gaba ɗayan shi zai rashi barci kuma in masassara ta zubo masa ba za ta takaita ba akan wannan ɗan yatsa gaba ɗaya za ta hada jikinsa gaba ɗaya kenan kaga anan mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana yana nuna mana cewa duk abin da ya samu dan uwan mu mumini na baddadi to mu tabbata mu muminai gaba ɗayan mu ya samu yadda yake jin ciwon wannan bala'i da musiba da ya same shi to a matsayin mu na muminai mu mafi shi jin ciwon wannan al'amari da ya faru gare shi kar mu nuna wani farin ciki da jin dadi cewa bala'in shi kadai ya sama ko kuma mutum kamar yadda suke fada in jifa ta ketare kanka kan kowa ma ta fada ko ka ce a ina ruwa na ai shi ya je ja maganar shi ya ja ai bai ma taso ba me yiwa al'amarin nan da ya faru akan shi Allah ne ya kaddara masa ba wani abu bane Allah ya riga ya kaddara masa kuma tana iya yiwa abin nan kasancewar in ma wani abu ne na laifi to akan kuskure ne kai in ma da gangam yayi a matsayin ka na dan uwan shi mumini ka ji zahin abin da ya same shi kai ta masa addu'a in abin da zaka iya taimaka masa ne ka taimaka masa domin Allah ya yi masa wannan bala'i da musiba to haka muminai muke tsuntsiya ce madaurin ki daya tamkar gangan jiki daya daya muke duk abin da ya samu ɗan uwan mu muminai na farin ciki da murna mu ya sama mu taya su farin ciki da murna mu yi walwala mu ji dadi in na rashin dadi ne ya samu ɗan uwan ka mumini kai ya samu to kaga irin waɗannan hadisai wanda sun gabata suna nuna mana sun kunshi kenan cewa haramun ne mumini ya nuna farin ciki da jin dadi game da abin da ya samu ɗan uwansa mumini na bala'i da musiba kuma ita kanta musiba ainihi da Allah yake kaddara ma bayansa ɗayan biyu ne wani Allah yakan kaddara masa bala'i da musiba domin kawai yi masa ukuba ce kamar yadda Allah ya faɗa ma asabaka min hasanati fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi haka ya faɗa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da yake samun ku na musiba bai same ku ba kwace a sababin abin da hannayenku ta aikata na miyagun ayyuka to wani Allah yakan saukar masa da bala'i da musiba domin yi masa ukuba wani ku Allah yakan saukar masa bala'i da musiba domin Allah ya kankare masa wasu laifukansa dan Allah ya ƙara ɗaukaka darajar shi a gun shi wani ana saukar mai bala'i da musiba domin yi masa ukuba akan wani laifi da yake wani ko kawai Allah yakan dora masa bala'i da musiba domin Allah ya ɗaukaka darajar shi a gunshi to kaga anan kai da kake farin ciki kake jin dadi game da bala'i da musiba da ya samu dan uwanka mumini kai hokkakka manta kai ma dan adam ne kana laifi kana kuskurewa kai ma ba ukubar tana baka tsire ma ukubar Allah subhanahu wataala kai ka dan ka tsire mata kai ma Allah yana iya jarraba kai ya dora maka bala'i da musiba domin yi maka ukuba akan wani laifi naka da kai ko kuma domin daukaka darajarka to dan haka dalilai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu ayoyi na alqur'ani sun kunshi ma'anar wannan babi cewa haramun ne mumini ya nuna farin ciki da murna game da abin da ya samu dan uwan ɗan uwansa muminai na bala'i da musiba amma shi wannan hadisi da malam ya zo da shi hadisi ne da'ifi bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka baya zama hujja a wannan babi shine malam sai yake cewa a baban akwai hadisi na Abu Huraira wanda ya gabata a babu tajassus. Hadisin zai iya zama a karkashin baban hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu muslim ala muslim haram, dukkan musulmi ga dan uwansa musulmi manzon Allah yace haramun ne zubar da jininsa ko kuma wato keta mutuncinsa ko kuma cin dukiyarsa. Kenan kamar yadda haramun ne ka ci mutuncin dan uwanka musulmi ko ka ci dukiyarsa ko kuma wato ka zubar da jininsa, kenan kai ta an gane ko kenan anan ka tabbata duk abin da ya samu dan uwanka musulmi kenan kai ya sama. Kamar yadda wancan riwaya mai yake cewa al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu, musulmi dan uwan musulmi ne, kada ya zalunce shi, kada ya masa makalkashiya, ya masa sabula kuma kar ya wulakanta shi. Hadisin ya gabata. Babu tahrimi qani fil ansabi thabitati fi zahir ash-shar. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحه على الميت. Rawahu Muslim. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na haramcin aibanta musulmi game da dangantar shi wadda take tabbatacciya a zahiri na shari'a, wanda an tabbata wane dan wane ne, jikan wane ne, ma'ana dan kabila kaza ne. To a shar'ance wannan haramun ne ka aibanta mutum game da dangantar shi, wanda in aka ce danganta abinda mutum yake kai dangane zuwa gare shi, ma'ana mahaifa ko wata kabila ko wata sana'a, ka aibanta mutum saboda wata sana'ar shi ko wata dangantar shi, wannan haramun ne. Shine anan malam yayi babi na musamman, shine malam yazo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. ubangiji ta'ala yace wadanda suke cutar da mu'minai maza, suke cutar da mu'minai mata, bi gairi maktasabu, ba tare da abinda suka tsururta ba, ma'ana ba tare da abinda suka aikata ba, kawai haka kage ne ka tabbata dan uwanka mu'mini bi aikata ba, kazo kana abunda kake cutar da shi na fada ko aiki. Ubangiji ta'ala yace faqadihi tamalubu hutanan wa isman mubina, masu cutar da mu'minai maza da mata, ubangiji ta'ala yace tabbas wato sun dauki wani yanken ƙarya da kuma wani zunubi wanda yake mabayyani a fili, zunubin su zunubi ne mai girma. Wanda wannan aya ta gabata tun a cikin baban da ke bayani game da haramcin zagin musulmi ba tare da wani haƙƙi ba, cewa duk abin da ka san a ƙarƙashinsa akwai cutar da ɗan uwanka mu'minai na faɗa ko aiki haramu ne. Duk abin da ka san in kai za ka cutar da ɗan uwanka mu'minai to haramu ne. To kaga a nan wannan aya malam ya shigo da ita domin tabbatar mana duk abin da za ka yi naka aibanta mutum game da dangantar shi ko wata sana'ar shi a zahirin shari'a, to wannan haramun ne. Ka aibanta mutum ga wata sana'a, kuma sana'a ce wadda take halattacciya, ko kuma dangantar shi an san cewa wane ne mahaifinsa, gaya a zahirin shari'a dan wane ne, jikan wane ne, su wane su ne kakanni shi, ka zo ka aibanta shi ai dan su wane ne, ko kuma ai dan kabila kaza ne, kabilar shi kaza, kabila ce kaskantacciya, ba ta kaza ba ta kaza, wannan haramu ne. To in har kana ganin cewa shi kabilar shi kabila ce koma baya, ko cewa mahaifansa ba wasu mahaifa bane masu daraja, mahaifanka su ne masu daraja kaza da kaza, to ai sai ka waiwaya da kai da shi da mahaifan naka da mahaifan nashi menene tushenku gaba ɗayan ku tushenku ne daya daya ne shine annabi adam alaihi salam sinadarin da Allah ya halicce ka da shi ya halicce shi yadda aka samar da kai ta hanyar uwa da uba asalin ka dugon maniyi ne shi ma haka yadda kake ci kake sha shi ma haka yadda kake bayan gari kana bawali shi ma haka yadda baka iya janyo ma kanka amfani ko ka ije ma kanka tsanani ko ka yayi ma kanka tsanani shi ma haka to da me ka fi shi a gun Allah inna akramakum indallahi atqakum mafi karancin ku mafi darajar ku a gun Allah shine wanda yafi ku tsara dokokin sa duk wanda yafi tsara dokokin Allah shine mafi wato daraja a gun Allah subhanahu wataala shi kuma al'amari ne wanda yake da alaka da zuciya sanin abin da yake zuciya ko yake banta da Allah subhanahu wataala to dan haka aibanta mu'minai game da dangantar su ko wata sana'ar su wannan haramun ne kuma laifi ne wanda yake babba wanda sallah ko azumi ko zakka ko haji ba sa kankare wannan laifi iya abin da yake kankare wannan laifi kyauta ta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kamar yadda malam ya zo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace isnatani fil nasi huma bihim kufrun manzo Allah yace tadudi guda biyu ko kace halaye guda biyu a cikin mutane manzo Allah yace hum bihim kufrun wannan kafirci ne ma'ana dabi'a ce ta waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wataala nan baya nihin cewa huma bihim kufur cewa kafirci ne wanda yake fitar da mutum daga cikin musulunci a kafirci kala biyu ne kuma nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya tabbatar mana cewa kafirci kala biyu ne akwai karamin kafirci akwai babban kafirci to wannan sai ka sanya shi layin wato karamin kafirci wanda baya fitar da mutum daga cikin musulunci amma laifi ne babba ma'ana da yace huma bihim kufr kafirci ne game da su ma'ana dabi'a ce hali ne na waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wataala abu na farko manzo Allah sai yace at'anu fil nasab aibanta mutum game da dangantar shi danganta da yake kaiwa ta uwaye da kakanni cewa dan wane ne jikan wane ne ko dan kabila kaza ne ko danganta ta sana'a an gane ko danganta ta sana'a cewa sana'a kaza gare shi kuma alhali sana'an nan bata haramta ba ka ringa aibanta mutum game da sana'ar shi wannan haramun ne abba'anu fil nasab aibantawa game da danganta manzon Allah yace dabi'a ce ta kafirai wanda bata gushe ba a cikin wannan al'umma abu na biyu manzo Allah sai ya ce wanni ya hatu alal mayyit wato da kukan makoki kukan mutuwa in aka ce anniyaha shine kuka wanda ke akwai daga murya a cikin sa wanda kuma wannan maguzanci ne jahiliya ce su a jahiliya idan mutum ya mutu takannas akwai gonar kuka wanda yadda ka san kurciya tana kuka haka zaka gani ana rira kukan zata zo ta zauna a mata wuri na musamman da mata suna amsa kukan in ta dauki kukan tana rirawa wane mai kaza wayo mi kaza su ma suna amsa mata to a jahiliya haka aka san da wannan kukan mutuwa to wannan kuka haramun ne maguzanci wanda har yau bai gushe ba a cikin matan mu'mini har yau zaka gani kadan ne zaka ga an yi mutuwa baka ga mata suna irin wannan kuka duk wannan kuka na daga murya na wayo mun mutu mun lalace wane mai kaza haramun ne wai har ma da rashin tsoron Allah wai fada suke wai in biki kukan ba wai sai a ce wai ai biki dawowa da mutuwa kuma wata yin tayi kukan idan kamas babu wani hawaye kuma ka dauka matan kauye su in suka kusa isowa sai a ce to wa zai fara a cikin ku har ma shawara fa ake ba wacce za ta fara kuka to ita mai kukan makoki manzon Allah ya faɗa a hadisi ingantacce in har ta mutu bata daina ba a ranar kiyama manzon Allah ya ce za a sanya mata riga ta man gelo shine man kunhi wani mai ne yadda ka san kwanta haka yake Allah zai tufatar da ita da riga ta kazuwa za a tufatar da ita a ranar kiyama in har ta mutu bata tuba ba bai kukan mutuwa kuma kuna ma kanku mummunar addu'a wayyo mu mutu mun lalace wayyo mai kaza mala'ikun Allah ku suna nan duk abinda kuka yi fada suna cewa amin ya Allah ka karba lokacin da Abu Salama Allah ya kara masa yadda manzon Allah ya je ya gaida shi ba shi da lafiya manzon Allah yana nan ran Abu Salama ya huta manzon Allah ya ga idanun sun kame ba sa kyautawa manzon Allah sai ya ce innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar rai idan aka zare shi daga jikin bawa manzon Allah ya ce gani yana bin shi shi yasa zaka ga mutum in ya mutu ido baya kyautawa sai an shafe idan a lokacin nan iyalin Abu Salama sai suka kwashi kuka suka fasa kuka manzon Allah sai ya ce la tad'u ala anfusikum fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulu manzon Allah ya ce kar kuma kanku mummunar addu'a domin mala'ikun Allah suna nan kuma suna cewa amin akan abin da kuke fada in kuka ce mun mutu mun lalace wayyo mun mutu mun lalace mala'ikun Allah sai su ce ya Allah ka karba Allah ka sa sun mutu sun lalace duk abin da kuka fada na bala'i da musiba mala'ikun Allah suna cewa Allah ka karba tsammanin ka Allah zai dawo da addu'ar mala'iku to dan haka haramun ne anniyaha kukan mutuwa maguzanci ne so a jahiliya mutum wasiya ma yake in ya mutu ayi tai masa kuka a keta wuyar riga a yaga jiki jini ya fito kamar yadda Tarfa ibn al-Abd al-Bakri a cikin mu'allaqar sa yake fada ga wata masoyiyar shi yake cewa idza ma mitu fani'ini bima ana ahluhu wa shuqqi alayya al-jayba yabnata ma abadi shine yace idza mitu fani'ini bima ana ahluhu yace in na mutu ki mun kuka da duk abin da kika san nayi wanda yake na abu zo a gani ki mun kuka wayyowa na mai kaza wayyowa na mai kaza yace imu yace wa shuqqi alayya al-jayba yace kuma ki tsaga wuyar rigarki a sababin bakin cikin mutuwata yace yabnata ma abadi yake diyar ma abad kaga wasiya ce yake wacewa in ya mutu tai masa kukan mutuwa kuma ta keta wuyar rigarshi a sababin musibar da ta same ta ta mutuwar shi to wannan duka maguzanci ne kuma hutu ne da Ubangiji subhanahu wataala dan haka kuma yana daga cikin abin da ya kunshi anniyaha kukan makoki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta an gane ku wato irin wannan zaman makoki da ake a yau sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna kirga shi cewa shi ma yana daga cikin anniyaha kamar yadda sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Jarir ibn Abdullah al-Bajali Allah ya ji kansa yake cewa kunna nara al-ijtima'a ila ahli al-mayyit wa san'at al-ta'am min an-niyaha yace taro da ake a kofar gidan da aka yi mutuwa da abinci da ake girkawa ana huddo ma mutane suna sharewa yace wallahi muna kirga shi yana daga cikin an-niyaha kukan makoki da manzon Allah ya haramta kuma wani nau'i ne na rashin yarda da alkadarin ubangi ai muku mutuwa ku zo ku yi ta kawarin muna da shin hudu a zo a zauna sai an kwashe kwana uku wasu sai an mai sati wannan haramun ne nau'i ne na anniyaha dan haka zaman makoki haramun ne bai ya halatta su wanda aka ma mutuwa in za su iya jimrewa abin da ya kamata su je su shiga kowa ya tafi kan sana'arsa in an je an yi jana'iza wanda yake sanya maka ta'aziyya ya iske ka can wurin sana'ar ka yi maka in ya hadu da kai yayi maka kuma maganar su huddo su tabarmi su shin huda bai taso ba in ma kasancewar babu wurin zama da za su zauna a cikin gida saboda kai kawon mutane to a shin huda tabarmar da bata wuce ba mutum biyu zuwa uku su zauna duk wanda yazo yayi gaisuwa yayi ga bai san inda dare ya masa amma na azo a shimfida tabarmi azo a yi runhuna a kwashe wasu kwanuka, ana girka abinci a gidan mamacin ana huddowa, mutane suna ci sun mai da wurin wani dandali wanda yake na hira, hira mata siyasa da sauransu, wannan haramun ne. Kuma banda ma wato sun kuyar da abin da yake karantarwa ta addini, su wanda aka ma mutuwa su ne ake bukatar makwabta da dangi da ƴan uwa su dafa abinci su aika musu, abinda suka ci in sun rage su ba mabukata, kamar yadda lokacin da Ja'far ibn Abi Talib Allah ya masa rasuwa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa ga sahabbansa yace isna'u li ali ja'farin ta'ama, ku dafa abinci ku aika ma iyalin Ja'far. Manzon Allah yace domin wani lamari ya same su wanda zai shagaltar da su game da girkin abinci, ku jama'a ake so ku dafa abinci ku aika ma gidan da aka yi mutuwa, domin ba su da damar girka abinci a irin wannan lokaci. Abinda suka ci in sun raga su ba waɗanda suke mabukata, to amma sun kuyan sunna juya hannun agogo baya, sai ya zamanto a yau a gidan da aka yi mutuwar ana mutuwar daga an ce an binne, za ka ga ana mata wayan shagali, ana zuwa ana ɗauko manyan tukwane ana kawowa, ana kawowa, in ma wasu ba su taimaka ba suka kawo buhunan ɗan shinkafa nan, dole su wanda aka wa mutuwa za su je su ɗauko bashi. Kuma su ƴan uwa mata, wata ta kwaso da ɗiyanta shi kenan, shi kanshi mijin nata ya samu bonus kusan kwana uku, kuɗin cefanen shi da komai ya huta, ta kawo ɗiyanta duka ta zube a nan, a nan za a yi ta ci, wani iyazu billahi. To dukkan wai ba ma wai su maza da za su zo kofa a zo a shinhu da tabarmi a zauna, hatta da su matan da za su zauna a cikin gida da sunan zama makoki haramun ne, wallahi bai ya halatta. Wannan dai sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne cai wallahi wannan taron zaman makoki da abinci da ake girkawa a gidan da aka yi mutuwa ana huduwa, yace wallahi muna kilga shi yana daga cikin anniyaha da manzon Allah ya haramta. Hadisin yana cikin Sunan Ibn Majah, hadisi ne sahihi. To dan haka baya halatta haramu ne wanda aka ma mutuwa in ma ya zauna kin kenan kar ya shimfida tabarmar da kawai duk wanda yazo ya samu wuri ya zauna. Ya samu wuri ya zauna, a wanda ya maka gaisuwa ya je ya shiga wannan kishi. In za ka iya jimrewa kana da sana'ar ka, kaje kan sana'ar ka. Wanda yake zo ya ma ta'aziyya ya iske ka canye ma ta'aziyya shi ne. Amma a zo a zauna wannan hutuna hutu ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, da rashin da nuna rashin yadda da amincewa game da abin da ya kaddara ma bayansa. Nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.